sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 3 ga watan Oktoba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi bikin ranar cimma buƙatu ko buri ba tare da aikata tarzoma ba, da kalamomin da marigayi Mahatma Gandhi na ƙasar India ya taɓa amfani da su. Shugaban Amurka Donald Trump kuma ya yi tattaki zuwa yankin Puerto Rico domin nazarin yunkurin farfadowa da ake yi bayan da mahaukaciyar guguwa ta yi wa yankin barna. Wasu waɗanda ake zaton yan yakin sa kai ne kuma sun kutsa sansanin sojojin Lema a filin saukar jiragen saman Srinagar da ke yankin Kashmir na ƙasar India.
To, a shirinmu na yanzu za ku ji rahoto akan halin da ake ciki a ƙasar Kamaru biyo bayan wani tashin hankali wanda ya yi sanadiyyar mutuwar wasu mutane a cikin farkon satin nan. Bayan haka za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da shugaban hukumar zaben Najeriya akan shirin zaben shekarar 2019. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani shiri da sojojin Najeriya ke shirin farawa a jihar Ogun da ke kudancin Najeriya. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma cikakkun labaran. A ranar da Amurka ta fuskanci tarzoma mafi muni a tarihin ƙasar a baya-bayan nan, a wannan ranar ce kuma Majalisar Ɗinkin Duniya take bikin ranar cimma buƙatu ko buri ba tare da aikata tarzoma ba, da kalamomin da marigayi Mahatma Gandhi na ƙasar India ya taɓa amfani da su. Jiya Litinin, shugaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya Mirolasav Lajak ya ambaci marigayi Mahatma Gandhi, inda yake cewa babu yadda za a samu abin da zai dore ta hanyar tarzoma. Jakadan na ƙasar Slovakia Mr. Lajak ya ce tilas a rika tunawa Majalisar Ɗinkin Duniya wannan furuci akai-akai. Shekaru 10 da suka shige, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ranar 2 ga watan Oktoba a zaman ranar da za a mai da hankali akan cimma burori ko buƙatu ba tare da yin tarzoma ba, domin karrama ranar da aka haifi marigayi Mahatma Gandhi a 1869. Jiya Litinin ne kuma sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce mummunar kisan gillar da aka yi a birnin Las Vegas ya girgiza shi. A yayin da haka ke faruwa kuma, 'yan sandan jihar Nevada da ke yammacin Amurka sun ce sun gano bindigogi 23 a ɗakin otel inda mutumin da ya harbin faɗa kan mai uwa da wabi ya zauna a ciki. Haka kuma hukumomi sun gano bindigogi 19 a ɗaya daga cikin gidajen mutumin da ya aikata wannan ɗanyen aikin. Yanzu haka hukumomi suna binciken wani gidan nasa. Shi dai mutumin, sunansa Stephen Paddock, kuma yana zaune ne a garin Mesquite da ke jihar ta Nevada.
Yau Talata ne kuma shugaban Amurka Donald Trump zai yi tattaki zuwa Puerto Rico domin nazarin yunkurin farfado da yankin na Amurka bayan da mahaukaciyar guguwar teku da aka yi wa lakabi da suna Maria ta fatattaki yankin na Caribbea. An cicciki shugaba Trump Asabar da yadda gwamnatinsa ta tunkari wannan bala'in wanda ya katse wa yawancin mutane wutar lantarki, kuma dubban mutane ba su da ruwan sha. Jiya Litinin, shugaban na Amurka ya kare yunkurin gwamnatin tarayya na taimakawa yankin. Yana faɗin cewa an tura ɗimbin kayayyakin abinci da wasu kayayyakin masarufi zuwa wannan yankin. Gwamnan yankin Rosello ya faɗi cewa ya zuwa yanzu an maidawa rabin waɗanda ba su da ruwa kafofin samun ruwa, kuma ya bayyana cewa ƙarshen wannan watan na Oktoba za a maida kimanin kashi 25 daga cikin 100 na wutar lantarkin. A jiya Litinin, gwamnan ya yi wannan furucin wajen wani taron 'yan jarida.
Wasu waɗanda ake kyautata zaton ‘yan yakin sa kai ne sun kutsa sansanin sojojin Lema a filin saukar jiragen saman Srinagar da ke yankin Kashmir na ƙasar India. An kashe uku daga cikin ‘yan yakin sa kan da wani sojan India yau Talata a musayar harbe-harben da aka yi. Jami'an tsaro sun ce ‘yan yakin sa kan da suka yi shigar burtu sanye da rigunan soja sun jefa gurneti kuma suka buɗe wuta da bindigogi masu sarrafa kansu a sansanin. Yankin Kashmir ya zama yankin da ke fama da ɗauki ba daɗi tsakanin India da makwabciyarta Pakistan tun lokacin da ƙasar Birtaniya ta kawo ƙarshen mulkin mallakar da ta yi wa ƙasashen a 1947. Dukkan ƙasashen biyu, India da Pakistan, kowanne na iƙirarin cewa shi ne ya mallaki yankin na Kashmir da ke rabe tsakanin ƙasashen biyu.
Ƙungiyar IS, wato ISIS, ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin ƙunar baƙin wake na bom jiya Litinin a Damascus, babban birnin ƙasar Siriya, wanda ya kashe mutane 17. A wata sanarwa da ta raba a yau Talata, ƙungiyar ta ‘yan yakin sa kan ta ce uku daga cikin mayakanta ne suka kai harin a kan ƙofishin ‘yan sandan unguwar Almidan da ke birnin Damascus. Ma'aikatar harkokin cikin gidan Siriya ta ce harin ya kunshi masu harin ƙunar baƙin wake guda biyu, ciki har da wanda ya samu nasarar shiga harabar ofishin ‘yan sandan kafin ‘yan sanda suka kashe shi, kuma nakiyoyin da ke tare da shi suka tashi. A watan Disamban bara ma ‘yan sanda uku ne suka ji rauni a lokacin da aka ba da rahoton cewa wata yarinya ta shiga harabar ofishin ‘yan sandan a Medan. Yarinya ta yi ɗamara da nakiyoyin da aka tada da na'ura daga nesa.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, a gafarce mu, yau Talata masu zanga-zanga duk faɗin Catalonia na ƙasar Spain suka yi ca a tashoshin jiragen ƙasa suka rufe hanyoyi a yayin da suke nuna rashin amincewarsu akan yadda ‘yan sanda suka murƙushe ƙuri’ar raba gardama na neman ‘yanci da suke kaɗawa. Ƙungiyoyin ƙwadagon Catalan ne suka buƙaci a yajin aikin gama garin domin nuna ficinsu akan yadda ‘yan sanda suka musguna wa mutanen da suke ƙoƙarin ƙada ƙuri’a a zaɓen raba gardama na samun ‘yancin cin gashin kai. Jami'ai a Catalonia sun ce kusan mutane 900 aka ji wa rauni lokacin da ‘yan sanda suka yi ƙoƙarin hana jama'a jefa ƙuri’a da kotunan ƙasar Spain ɗin suka ce keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar ne. Tarzoma ta biyo bayan murƙushe ‘yan zaɓen na ranar Lahadi da ‘yan sanda suka yi. Hotunan bidiyo kuma sun nuna yadda ‘yan sanda suke jan mutane daga rumfunan zaɓe suna dukansu da kuma haurin masu kada ƙuri’a da masu zanga-zanga.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da ƙasar Kamaru, inda kwanaki uku kenan da dakarun tsaron Kamaru suke ɗauke ba daɗi da ‘yan awaren ɓangaren Ingilishin ƙasar masu tayar da ƙayar baya a jihar Bamenda da jihar Boya, har an sami wato sanadiyyar wannan rikicin an samu hasarar rayuka. Wakilin sashen Hausa Muhammad Awal Garba ya aiko mana da ƙarin bayani.
Gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta katsewa ‘yan ɓangaren ‘yan awaren Ingilishin ƙasar yanan gizo-gizo, kana ta makara musu dakarun tsaro a wannan sashen domin yadda suke neman yunkurin kafa tutansu, kana suna ƙoƙari kuma a datsa ƙasar gida biyu. Na tambayi kakakin ƙungiyar ‘yan awaren sashen na Ingilishin ƙasar Alhaji Ɗan Asabe ko me yasa suke neman datsa ƙasar gida biyu.
Wato, tun da kaga gwamnati ta ɗauki waɗannan matakai, ta tura sojoji a wannan sashen Ingilishi, wato sashenmu, ya nuna cewa abinda waɗannan mutane suka tada ƙayan baya a kan gaskiyarsu ne, domin suna da takardu, ba jahilai bane, ba kuma mutane bane da suka tashi don ba sa son zaman lafiya. Shi a koma tarihi, za a ga menene ya garin yaya aka zo aka haɗu, wani yarjejeniya aka yi, waɗannan yarjejeniyan da aka yi an cika su ko ba a cika su ba tun daga tsohon shugaban ƙasa har zuwa ga wannan na yanzu. Shi wancan shugaban ƙasa ya ɗan nuna adalci kaɗan domin a cikin wato ƙusoshin gwamnati na Kamaru duka guda biyu akwai mutane Ingilishi wanda suke ɗan faɗa a ji, amma na yau nan su ƙarfi da suke da shi a ƙasa wannan matsayi da suke matsayi na biyar ne to kaga wannan bai adalci ba kuma bayan da za a ci gaba da hakan nan
amma na tattauna da mai bawa ministan cikin gida na kasar jamhuriyar kamaru shawara ta bangaren hulɗa da jama'a Mr. Michael koya yake ganin yanda za a bullowa wannan al'amari da kasa take neman darewa gida biyu
on ne comprend pas véritablement pourquoi est-ce que ces anglophones là c'est une
ina mamaki matuka da gaske yanda waɗansu ƴan tsirare suke fitowa kan tituna a jihohi guda biyu na ƙasar Kamaru wato Banin da kuma Goya amma wannan al'amari yana bani mamaki ƙwarai da gaske domin wannan ɓangarorin guda biyu sun fi kowane ɓangare jin daɗi kuma mun fi musu ayyuka kana mun kafa musu makarantu da dama a wannan ɓangaren fiye da sauran ɓangaren Faransanci to amma yanzu ina ga suna ƙoƙarin su ɓata mana zamantakewar da muke da shi kana na sake tambayan mai magana da yawun hukumar tsaro na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Mr. Dalladi Mushiri kan ko yana da wata masaniyar irin jama'an da suka rasu a wani hatsaniya da ya tashi a bangaren na Ingilishin ƙasar
mutane goma ne suka rasa rayukansu saboda muna ji wasu cece-cece cewa wasu ƴan adawa suke fitowa da cewa mutane 30 sun rasa rayukansu kuma ƙungiyar hakkin bil'adama ta Amnesty International mutane 12 zuwa 17 sun rasa rayukansu a muna faɗa ne a matsayin mu na jami'an tsaro saboda duk abin da zai fito daga bakin mu da shi da su aiki ba wai za su fito su bayyana su wato adadin mutane suka mutu ba
to yaushe za ku janye jami'an tsaro a wannan bangare da ku jijjiga su domin ba mu sani ba yaki ne kamar take yi komai
hakkin dukiyoyin jama'a saboda irin abubuwan da kuka gani saboda yanzu hakan nan gaskiya muna cikin wani rikici wanda shugaban kasa shi kanshi daga kasar waje ya tabo mu kuma mun tattauna da shi da hannun gwamnatin jihohi abinda muke so yanzu wato a sasanta ne a magance wannan matsalar da gaggawa
sannan kuma muna da labarin tashin bama mai a birnin Maminda da sanyin safiyan nan
gaskiya ne mama Alkarba da kuma ni babban komandan da ya samu wato rauni a game da wannan bomb da ya bombin gargajiya da ya fashe kuma da safin nan ma an gano wani bomb da amma bai fashe ba a hanyar wato kasan tafiya sansanin jami'an tsaro na Jimi sayan sanda a can kuma an gano wannan bombin bai fashe ba alhamdulillah yanzu dai ana kan bincike na gano wanda suke wannan al'amari
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
A gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma bari mu leka Najeriya inda hukumar zaben kasar ta ce ta riga ta yi nisa wajen shirye-shiryen zaben shekarar 2019 shugaban hukumar zaben Farfesa Mahmud Yakubu shine ya bayyana haka a wata hira ta musamman da yayi da wakilin sashen Hausa Madina Dauda a Abuja Farfesa Mahmud ya ce hukumar zaben tana ci gaba da yin rajistar masu zabe domin kada a samu matsala nan gaba ga Madina Dauda
ranke dade wa'annan irin shirye-shirye ne kuke yi na zaben shekara 2019
to alhamdulillah shirye-shirye da yanzu kan sun kankama don daga yanzu zuwa zabe mai zuwa duk kwana 500 ne da duri kawai ya rage to kuma duk matakan da kamata mu dauka na tabbatar cewa an yi zabe mai inganci mun dauki waɗannan matakan mun yi tsare-tsare sannan kuma akwai abubuwa da yawa da muka yi a zabuka masu yawa da muka yi daga babban zabe da ya gabata zuwa yanzu wanda shi ma ya taimaka mana kwarai alal misali daga zaben 2015 zuwa yanzu hukumar zabe ta zabubbuka daya bayan daya har 172 zabe da muka yi na karshe shine wanda aka yi a makon jiya Eko a mazabar Etiosa zaben dan majalisar jihar Lagos zabe mai zuwa shine wanda zamu yi a karshen wannan watan kware da Wamako a mazabar dan majalisar wakilai ta tarayya a jihar Sokoto daga nan kuma sai babban zabe na Anambra wanda shi kuma zamu yi ran 18 ga watan Nuwamba wata mai zuwa kenan
kana ganin cewa kun samu dukkan kayan aiki da kuke bukata na yin wannan zabe na shekara 2019
to a da sauran lokaci kuma da shekara 1 da rabi a banjan da aka sai kayakin aikin ka ajiye ba sai muna so kammala shirye-shiryen mu mu tantance nawa ne muke bukata ma tukun na gudanar da wannan babban aiki kafin mu je kuma nemi wanda su ba mu wannan kudi su bayar saboda aikin zabe amma shekara 1 da rabi kafin zabe baka ce a ga ka samu dukan kudin da kake bukata na yin zaben kama yanzu amma muna iya kokarin mu kuma muna fatan cewa ba za a samu mishkila ba jin wannan an ba mu tabbacin cewa ba za su samu mishkila wajen tabbatar ban kuɗaɗen da ya kamata saboda aiwatar da zaɓe mai zuwa.
Akwai ƙorafe-ƙorafe wajen yin rajistar masu zaɓe, anya kuwa ba ƙalubale da kuke fuskanta wajen yin rajistar masu zaɓen nan?
Akwai ƙalubale da ake fuskanta da yawa, wannan tsarin da ba taɓa yinsa ba shi na farko a tsarin zaɓe a ƙasar nan, da za a ce ana rajista na masu kaɗa ƙuri'a daga farkon shekara har zuwa ƙarshen shekara ba taɓa yi ba. Na biyu, mun faɗa mun nanata cewa wannan fa ba ana yi ne na waɗanda ba su yi rajista baya ba, muna yi ne na waɗanda suka cika shekara 18 da kuma waɗanda ba su samu zarafin yin rajista ba a wancan karon da aka yi kafin babban zaɓen baya. To amma ina ganin kamar har yanzu akwai mutane da yawa waɗanda suke zuwa sake rajista bisa zaton cewa haka ake yi a zaɓuɓɓukan baya, wannan kuma ba haka bane. So haƙƙi ne namu na hukumar zaɓe, kuma haƙƙi ne naku na 'yan jarida ku taimaka a daɗa faɗakar da al'umma cewa wannan da muke nasa na rajista na masu kaɗa ƙuri'a ba sabon rajista ba ne wanda za a ce kowane ɗan ƙasa sai ya je ya sake rajista. Tsari da muke da shi ne rajista ne na dindindin, duk wanda ya rajista baya ba sai ya sake ba, amma wanda ya cika shekara 18 da kuma wanda bai rajista ba a baya su ne aka ba su zarafi su yi rajista yanzu. Amma na san cewa akwai matsaloli kamar yanayin na'ura mai ƙwaƙwalwa da muke amfani da su, akwai kuma tazara tsakanin inda ake rajistan da inda mutane suke, wasu ma akwai abubuwa da kamar akwai ruwa ko kogi ko tafki sai sun yi tattaki da mai nisa. To dukkan waɗannan abubuwa ne wanda muke ƙoƙarin mu yi maganin su.
Madalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Ogun, inda sojojin Najeriya ke shirin ƙaddamar da wani shiri don tabbatar da tsaro da kuma maganin ɓata gari. Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani.
Rundunar sojojin Najeriya za ta kaddamar da wata rawar daji mai suna murmushin kada karo na biyu a jihar Ogun. Wannan rawar daji dai za ta hada sojojin ƙasa, sojojin sama da sojojin ruwa, kuma za a kaddamar da wannan rawar daji ne domin kauda bata gari a cikin al'umma irin su masu satar jama'a, yan fashi da makami, yan ta'adda da dai sauransu. Ana saran cewa za a fara wannan rawar dajin ran 7 zuwa 27 ga wannan wata na Oktoba da muke ciki. Kana za a yi wannan rawar dajin a wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya, sannan za a yi wata rawar daji a kudu maso kudancin Najeriya. Tuni dai aka fara wata rawar daji a kudu maso gabashin Najeriya da aka yi wa lakabin rawar Mesa, da ni tuntubi wani jami'in soje na runduna ta 82 dake jihar Ogun ta wayar tarho yace a halin yanzu ba zai ce komai ba a game da wannan rawar daji tunda bai sami wata sanarwa ko umurni a hukumance ba daga hedkwatar sojoji dake Abuja. Don haka a jira kafin ya sami umarni da sanarwa. Sai dai kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun ASP Abimbola Oyeyemi ya ce suna aiki tare da sojojin.
The army and the police, we are working in collaboration as far as the authority is concerned. We are working in collaboration with Choria. If you have any operation, the army, they can be involved. If the army are having the operation, the police too can be involved. Since all of us, we are working towards achieving the same goal, that is to make the state peaceful.
ASP Abimbola Oyeyemi ya ce sojoji da 'yan sanda suna aiki tare a game da samar da tsaro a ƙasa. Idan 'yan sanda za su yi wani aikin tsaro, za su yi tare da sojoji. Idan sojoji za su yi wani aikin tsaro, za su yi tare da 'yan sanda domin manufarsu ɗaya ce ta samar da zaman lafiya a jiha. Saboda haka suna haɗa hannu a wajen ayyukansu. Yanzu dai jama'a sun sa ido don ganin yadda kada zai fara murmushi ran 7 ga wannan wata na Oktoba da muke ciki a jihar Ogun. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. An gudanar da taron masu ruwa da tsaki don neman hanyar kawo ƙarshen tashi-tashin hankulan da aka dade ana samu tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya da Nijar. An dai gudanar da taron ne a birnin Kwanni, inda wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako ya halarta,
inda har ma ya zanta da wasu mahalarta taron. Ga dai Haruna da ƙarin bayani.
A garin birnin Kwanni an gudanar da wani zaman taro na ƙasa da ƙasa domin kiyaye abkuwar matsaloli tsakanin manoma da makiyaya akan iyakar Niger-Nigeria ƙarƙashin kungiyar nan mai kula da raye kiyo da tattalin rayuwar makiyaya mai suna Rupen Marobe. Abinda ya sa ni tuntubi shugaban kungiyar domin jin abinda taron ya sama gaba ga Ahmadu Halilu Taro.
Wannan zaman taron a nan Kwanni zama ne na biyu saboda mu yi zama bara bon wata shida da suka wuce nan ne Kwanni bisan ga tsari ne muke nan ga ci gaba da shi domin da muka yi zama nan mun tattara jama'an da suka zo nan akwai gubernora akwai prefe da saraki na gargajiya da mayor da wakilan manoma da makiyaya duka aka hada su nan da service technique muka hadu nan muka tattauna da mutanen Najeriya muka tattauna bisa ga kiyo matsalolin da suka shahi kiyo na zarga-zarga kenan na zuwa da dawowa tsakanin nan kasan mu da kasan Najeriya tunda nan bakin boda ne na Najeriya hada waɗannan jama'a aka hadu aka tattauna aka tace matsalolin da suka shama mazamna karkara da su makiyayan suka ci musu tuwa ƙwarya domin haka matsalolin da aka huddo su sai aka huddo tsari aka ce to wannan zaman taron ya zamanto kamar zama ne wanda zai ba mu dama mu hiddo committee wanda ya kamata ya kula da harkar zarga-zargan nan kenan duk abin da ya shahi matsaloli na zarga-zarga a sa committee wanda zai mai da hankali bisa domin fitinu tsakanin mazauna karkara tsakanin hukuma tsakaninta da mazauna karkara da wasu abubuwa duka wannan committee zai mai da hankali to shine da aka hiddo wannan tsari aka ce ya kamata a girka wannan committee shine Allah da ikon shi wanga zama ne yau zama ne wanda zai ba mu daman mu girka wannan committee kenan na farko committee za a nuna yanda za a girka shi suwa ne za su zama mambobin shi suwa ne za su zama shugabannin shi ya ne zai aiki ya ne ya kamata ya hulɗa tsakanin shi da wasu mutane
taron da ya gudana ne a ƙarƙashin jagorancin mataimakin gwamnatin jihar Tawa tare da halartar shugabannin gundumomin da ke kan iyaka da tarayyar Najeriya da magajin nan gari da ma sarakunan gargajiya Malam Abbas Bawa shine shugaban gundumar Keta ya bayyana muna irin kokarin da suke kawowa a matsayin su na mahukumta domin tabbatar da samun zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya musamman akan iyakokin Niger da Najeriya.
Rupen da ta tsara wannan taro domin mu samu mu kaddamar da kudurori waɗanda na farko don sai da wutar ta dauka dangance da kiyo wanda mutane ke zuwa iyaka musamman in ka dauka tsakaninmu da Najeriya tsakaninmu da Benin tsakaninmu da Togo tsakaninmu da sauran kasashe har zuwa su Kamaru Africa Central su Chad da sauransu to ka gani wannan na farko dama ce wadda zamu zo mutane su san da dokoki ke an yi makiyo dokoki wanda ma har sun huce ba cikin Niger kadai ba yau an ketara kasashen duka na CDA na ECOWAS don ku duka a konin dokoki da ya kamata mu aiki da su to shine ma ga wannan taro zaka ga akwai musami mutanen Najeriya da suka zo sannan kuma mu hukuma duka an kenyo prefe mai yawa waɗanda suke da matsala dangance da harkar kiyo tsakanin masu kiyo da kuma makiyaya da kuma irin matsalar da shi kiyo ke samu bisa kan frontier.
Malam Abdullah da Malam Ahmadu Sido suna daga cikin mahalarta taron sun bayyana muna nasu ra'ayoyi game da yanda suka ga wannan taron ya gudana tsakanin manoma da makiyaya.
To gaskiya yanzu da Rupen ta doka ta doko hanya wadda zamanto za a zama kwanci hankali cikin Niger abinda ya shahi harkar kiyo ko an ci abinda ya shahi harkar noma paske dama menene ya masalan mu guda biyu na ta harko shine rishin sanin dokoki na kasa yadda kundin kasa namu ya tanada don rishin sanin shi shine wani bin sai ganin mutum yana ta takin doka ba cikin ya san ya taki doka ba kenan ko an yi Rupen ta doko wani matakin da take na waya mutane kowa da kowa tsakanin matasa tsakanin al'umma mu duka tana informing su bisa harkar kowa ya gane dokokin shi da ya gane zarganiya tsakanin kasashe na Africa wanda zama to elever suna ta ko'ina dan su gane iyakokin su da hakokin su kuwa
muna farin ciki da haka saboda da a ce tun shekarun baya irin waɗannan taruka muna yin su da matsaloli da yawa waɗanda mu su ce gamuwa da su da yau tun mun wuce su sai dai waɗansu
a na ta bangaren Hajiya Zainabu Ibrahim memba ce a wata kungiya ta makiyaya mai suna Kalhaldi ta zayyana muna kokarin da mata ke iya kawowa domin tabbatar da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya
gaskiya wan kan ga taron da turar da anka fara hada shi da Hilani da manoma dai akwai zaman lahiya mutane sun fara waye ma yan uwan mu da suke daji kai kuma wanga taron da ake yi ya sa dai mun ji dadi dai bisa dai bisa wanga taron da ake yi radda anka fara shi dai muna jin dadin hakan wanga taron mun san da tabbat in dai har ana yin shi muna samun kwanci hankali cikin shi ka san ko inda adda kai kwanci hankali akwai zaman lahiya ko kuma akwai jin dadi kenan ko
a gaida Haruna Mamman Bako da fatan wannan yunkuri na shawo kan da daddiyar matsalar da aka dade ana samu tsakanin manoma da Fulani makiyaya zai cimma nasara masu rarun mu anan mu ka karshen shirin namu na yau sai ko mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko daga Hawwa Ahmad Suleiman Bajoga tace assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Kuban dama na yi yabo da jinjina ga Majalisar Dokokin Najeriya. Bisa dokar da suka sanya wa hannu a kai na masu satar mutane suna garkuwa da su. Kan duk wanda aka samu da satar mutanen za a yanke masa hukuncin kisa. Hakika wannan doka ta yi daidai. Muna fatan yin wannan doka ta kawo ƙarshen wannan matsalar ta satar mutane. Salam VOA Hausa. Muna jajintawa ƴan uwan mutane 50 da suka rasa rayukansu sanadiyar wani hari da wani ɗan bindiga ya kai a gidan rawa. A birnin Las Vegas. Allah ya ƙara kara kuwan hakan nan gaba waɗanda suka jikata. Allah ya ba su lafiya amin. Sako daga Bashir Kansila Mitukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Abubakar Sadiq Belal. Murya Amurka dan Allah ku ba mu dama mu yi kira ga ƴan majalisun mu masu wakiltar yankin ƙaramar hukumar Mashina a jihar Yobe da su waiwaye mu su yi mana ayyukan ci gaba wanda mu al'umman Mashina za mu amfana da su. Ko za su samu bakin yin campaign a zaben 2019 a wajenmu. Ganin tunda muka zabe su suka tafi majalisa ba aikin ci gaba ko da na sisin kwabo da suka yi mana a yankin Mashina. Gyara kayanka dai ba zai zama sauke mu raba ba. Kukan kurciya kuma jawabi ne mai hankali ke ganewa.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Wani labari da muka samu da dumi-dumin sana cewa tsohon shugaban Iraq kuma shugaban Kurdawan Iraq Jalal Talabani ya mutu a wata asibitin birnin Berlin kasar Jamus yana da shekaru 83 a duniya. Jalal Talabani ya mutu ne kwanaki bayan da Kurdawa suka jefa ƙuri'a samun ƴancin cin gashin ba tare da amincewar kasar Iraq ba. Yanzu haka kuma shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara Puerto Rico domin nazarin yunkurin farfadowa bayan mahaukaciyar guguwar teku da aka lakawa suna Maria ta yi wa yankin barna. Shugaban ya yaba yunkurin da ake a yankunan jihohin Texas da Florida kuma ya yaba wa waɗanda ke yarba gumin ceton rayuka kusan makonni biyu bayan mahaukaciyar guguwar teku Maria ta afkawa yankin Caribbean. Majalisar Dinkin Duniya kuma tana bikin ranar cimma bukata ko buri ba tare da aikata tarzoma ba da kalamomin marigayi Mahatma Gandhi na kasar India wato da ya taba yi ko kuma ya taba amfani da su. Jiya Litinin sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya ambaci marigayi Mahatma Gandhi.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Jimmai Ali da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Ubardi da Engineer Mapete, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.